ربه بذكرك أعرف ذاتي،
ربه بذكرك أعرف ذاتي،
أين أنادي يا مولاي،
هب لي هدايا أنت رجايا.
ربه بذكرك أعرف ذاتي،
ربه بذكرك أعرف ذاتي،
أين أنادي يا مولاي،
هب لي هدايا أنت رجايا.
إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك، ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك، وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفقة الساحرين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وطن بطوري a muhadaran da zamu yi yau mawdu'in ta shine raunin al'umman musulmi, dalilai da hanyoyin magani. Da yawa daga cikin al'umma ba su san cewa al'umman musulmi suna cikin halin rauni ba, musamman ƴan uwa irin darawish wanda yake su in dai suna cikin lamarin tsakaninsu da Ubangiji lafiya, suna ganin komai lafiya. Ba san halin da al'umman musulmai ko musulunci ya sami kanshi a zamanin da muke ciki ba. Babu shakka addinin musulunci ko musulmai sun shiga cikin yanayi da kila za a iya cewa mafi munin yanayi da ya taɓa faruwa a tarihin ɗan adam. Kuma duk mai kishin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai masa kishin addininsa, a ce addinin musulunci ne ya koma cikin halin da babu wani abu a duniyance da za a nuna zuciya ya ji daɗi a waƙin al'umman musulmi a yau. To babu shakka ya wajaba mu bita da junanmu mu ga menene dalilan da suka haifar mana da wannan raunin, kuma mu ƙara bita tare mu ga wasu hanyoyi ne. Gaskiya ni ba na shirya wani abu ne na a zo a faɗi ba, ƙila abin da yake ilhahin wannan mawdu'in yake tilasta watan sai an yi magana akan wannan mawdu'in shi ne muhimmancin mawdu'in, ba don cancanta na ni da zan yi magana ko shirya ma mawdu'in ba, domin mawdu'i ne wanda yake babu shakka muna buƙatan mu yi watan muhadarat wasu bayan wasu. Da yawa daga cikin malamai a baya sun yi ƙoƙarin aiki a cikin wannan matafiyar, kamar shahararren malamin nan Shakib Arsalan ya yi wani shahararren littafin shi ma da Khasir al-Alam bin Khitab al-Muslimin, wanda yake littafi ne mai muhimmanci a wannan mizmar din. Kamar shahararren malami Muhammad al-Ghazali ya yi shahararren littafin shi Sirru Ta'akhur al-Arabi wal-Muslimin. Duka dai waɗannan ba su wadatar da abin da al'umma suke nema na watan halin da al'umma ta sami kanta ya za a fita daga ciki ba. Hanyoyin da malamai suke kallon dalilan rauni hanyoyi ne mabambanta, watan kowa yana da hanyar da yake kallon menene ya jawo raunin al'umma, suna da yawa, kowa yana ganin wannan ne dalili. Saboda haka hanyoyin da suke iktirahi na halli su ma hanyoyi ne mabambanta. Akwai wanda suke ganin maganin matsalan al'umma shine a sami gwamnati musulma ko gwamnati ta musulunci. Akwai masu ganin kawai ma mujarradin huwiyar shugaba in ya zo musulmi shikenan an warware matsala. Wasu kuma suna ganin a sami daular da ake kira daular musulunci mai tsabbaka dokan musulunci. To amma tabi'at din da ke tattare da masu wannan nazariyan shi ne, na farko dai al'umman musulmi ba su taɓa zama a cikin wani yanayi na abin nunawa ba in ba ƙasa da shekara 200 ba a tarihin musulunci gaba ɗaya. Amma kuma addinin musulunci ya yi shekara 1300 akwai shugaba din a cikin al'umma, amma kuma wannan bai hana taɓarɓarewar lamarinsu ba, na farko kenan. Na biyu kuma kamar yadda muka sani, doka kadai ba ta gyara al'umma, watan kasancewa muna da littafin Alƙur'ani idan ba mu aikata alqur'ani ba kuma aikatawa na gaskiya ba aikatawa na sarrai ba irin aikatawa da muke zan abin da ake nufi da tabbata musulunci shine in barawo ya fata a yanke hannunsa idan mutun yayi zina a jefe shi muna dauka wanda yake hudud kamar yadda muke fadi ko da yaushe janibi kadan ne suka dauka daga janibin addinin musulunci amma ya za a yi a hana barawo yin sata ya za a yi a hana shi wanda yayi zinan aikata zinan ta hanyar gyara zuciyansa da hana shi fadawa cikin wannan to ba kasafai ake mai da hankali a wannan ba wanda yake kuma mun san wannan babu shakka ya saba gaba daya da ainihin manufan addinin musulunci Allah ya kara mu sayyidina Umar yarda a wata rana wani bawan Allah yayi sata ko wasu yara sun yi satan wata raƙuma an kawo su har ya ce a tafi a je a yanke hannunsu har an juya za a tafi a yanke hannunsu sai ya ga wannan yaran akwai alaman yunwa a fuskansu so da haka sai ya ce a dawo da su aka dawo da su sai ya ce wane ne mai gidanku suka ce su kaman bayi ne na wani suka ambace shi ya ce to a je a kira shi aka kira shi ya ce to a zane shi a yi mashi bulalan barinsu da yunwa da ya yi su kuma a kyale su su tafi to da irin wannan sura ne addinin musulunci da ya jagoranci ya kai kimman da ake bukatar ya kai amma ba kaman yanda waɗannan suke fahimta kuma so da yawa mun gani ta hanyoyi daban-daban ne wasu na ganin ta hanyar siyasa ne za su kai su shugabanci su sami wannan hukuma din in sun kai shikenan sai al'umma ta zama cikin rafahiya ta zama cikin cikakken jin daɗi ko ko a sami cikakken ruqi wanda yake dai wannan babu shakka ba daidai bane wasu suna daukan a'a ta hanyar gyaran zuciya a gyara zukatan al'umma idan aka gyara zukatan al'umma shikenan al'umma za mu sami ruqi za mu fita daga wahan din da muke ciki to babu shakka in muka kalli maqasidun nusus muka kalli nassosa da dama sun yi nuni da wannan magana cewa gyaran zuciya shine hanyar watan magance matsalan mutum saboda inna fil jasadi mubghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya alqalbu amma iskali ana koko mu ce matsala anan shine Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci kwakwalwan dan adam ta yanda za ta iya mu'amala da kaifu kaman yanda take mu'amala da kanmu ba duk mai hankali in ka ce mashi daya a tara da daya zai ce maka biyu in ka ce goma a cire biyar zai ce maka biyar amma wane ne mai gaskiya wane ne mai amana zaka sami nazariya dubu akan wane ne mai gaskiya kowannan su yana kokarin ya kare abin da yake zato shine gaskiya a matsayin shine mai gaskiya misali in aka kira kasashe irin kasan mu da muke ciki kasashe masu tasowa wannan maganan gaskiya ne in aka kira su kasashen da aka bari a baya wannan maganan gaskiya ne in aka kira su kasashen da suka masu bacci wannan maganan gaskiya ne duk da kalmomi ne guda uku daban-daban kuma ba su da alaka da juna amma saboda nisbiyar gaskiyar sai ya zama za ta iya dauka cikin wannan ta shiga cikin wancan a lokaci daya to kuma wannan shine waƙi'in mu idan muka kalli halin da muke ciki so da yawa idan muna son mutum to komin girman laifinsa yana da uzuri muna da uzurin da zai iya kunsan wannan laifin idan ba mu son sa komin kyan aikinsa muna da yanda za mu yi mu maida wannan kyakkyawan aikin mummuna zan maimaita ba dan ba a ji ba idan muna son mutum komin girman laifinsa yana da uzuri idan ya je ya iktirafin fahsha za a ce ma'abucin hali ne ko majzubi idan ya yi zagi za a ce hali ne idan watan duk abin da yana da uzurin da za mu iya kirkira mu jingina ma wannan abin komin munin abin amma in ba mu san shi to komin kyan abin da ya aikata in ya kyauta za a ce riya ne san a gani ne ko idan ya faɗi gaskiya za a ce san nuna kansa ne watan dai za mu sami abin da za mu iya fassara to wannan ya sa wannan ma'aunin ba ma'auni ne wanda yake za a iya auna shi ba watan duk yanda kake tunanin cewa na'am a gyara zuciya shine mafita to amma ya za a yi a gyara zuciya ina zuciyar da take gyaran riyar to wannan aiki ne mai wahala kwarai wanda yasa natijan shi ake kasa ganin sa shi ma wasu sun tafi akan cewa a hanyar magani shine assasa makarantu da ilmantar da al'umma samun ilimi da sauran su al'umma ta zama ta samu ilimi wannan shi ma gaskiya ne samun ilimi hanya ne to amma waqi'i yana nuna mana ilimi galiban maimakon ya zama da yawa mu ma a kasar mu muna fadin cewa ilimi matsalan kasar mu sune masu ilimin kasar mu ko elite sune matsalan kasashen mu ɗan bokon mu ko su suke jawo mana matsala to wannan kaga yana nufin cewa ashe muna buƙatan wannan ilimi shi ma a ƙara bitan shi domin har yanzu muna maganar cewa assasa ilimi a je ai karatu amma ilimin da har yanzu muke cusa kanmu a cikin ilimi ne da yake koyar da mutum ananiya yake koyar da mutum san kansa yake koyar da mutum ya zai yi shi ya rayu koda kowa zai mutu ya zai yi shi ya samu koda kowa zai rasa har yanzu ba su sami ilimin da yake cewa ya addinin Allah zai ginu koda da gabobin mu ne ba koda da naman mu ne koda da tsokan mu ne ba bamu iya tsara manhajan da za ta tarbiyanci yara masu tasowa akan wannan tsarin ba wasu suna ganin cewa a'a zamu samar da maganin matsalan al'umma ne ta hanyar kira zuwa ga addini shine zaka ga wasu sai su shiga kafirtar da wasu sashin musulmi suna dawo da su addinin wasu kuma sai su shiga daji suna kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addini amma saboda babu tsararren manhaja babu wani tsari tsararre na da za a daura wannan wanda aka kira shi zuwa musulunci akai babu wani abu da za a bashi sai kaga bambancin shi da kafin shiga musulunci shine yanzu dai yayi nutqi da shahada yana da addini kuma ana fata in ya cika ya sami kusanci da Allah ya sami yardan Allah subhanahu wataala amma a duniyance babu wani ruqiyi da muka iya yi da rayuwarsa a duniyance saboda ba mu da wani tsari ingantacce na ya zamu taimaki wannan wanda muka sa shi ya shiga cikin addinin musulunci wanda muka jawo shi zuwa cikin addinin musulunci banda waɗannan kuma wanda aikin su rusawa ne watan kasan farkon da na faɗi masu fitar da wasu daga cikin musulunci suna ƙara kiran su a ganin su wannan shine hanya na kira zuwa ga addini a takaice a wannan muhadarar gaskiya ba muhadara ce wacce ina kokarin tattaunawa ne na ya zamu yi mu sami mafita tare ba wata magana ce wanda take mai tsoratarwa ko na gargadi ko da yake za a ji kila halshen wani wuri kila da zafi amma zafin ba dan abin da Laraba yake ce mutasallut bane kila zafin dan damuwan da ke cikin zuciya ne watan waɗannan malaman da suke magana akan dalilan tabarbarewan halin al'umma musulmi a cikin su ma akwai wani shahararren malami Taha Jabir Alwani Allah ya faka masa da alkhairi to sun faɗi wasu dalilai wanda yake duk zan guje ma waɗannan dalilan da suka faɗi wato mu yi ƙoƙarin nemo wasu dalilai ƙari akan dalilan da suka ambata a gani na dalili na farko na taɓarɓarewan halin al'ummar musulmi shine lalacewan tarbiyya idan muka ambaci lalacewan tarbiyya so da yawa kamar yadda muka faɗi mutane suna fahimta cewa a da kila yara suna da tarbiyya ko iyaye suna da tarbiyya ko a da watan ba maganan da da yanzu ba a da yanzu galiban ma'aunanmu na tarbiyya ba ma'aunai ne na adalci ba zan so mu sa kanmu amamal amril waqi kowa ya zama alƙalin kansa so da yawa za a ga muna da'awa da yawa daga cikinmu alhamdulillah bi'an da muke ciki kuma bi'an da ya kamata a yi wannan ne wato muna da'awai isa ƙololuwan maqamul ihsan a cikin maqaman musulunci to kafin maqamul ihsani akwai maqamul iman wato wane ne mu'mini to ina roƙon kowa ya nemi bayro a cikin zuciyarsa ya ma kansa maki da kansa mu koma cikin alqur'ani mu ga wane ne Allah ya ce wannan shine mu'mini sai ka daura kanka a wannan ma'aunin ka ga nawa kaci a cikin wannan sifofin na mu'minai ba akwai bambanci tsakanin sifa da mutatallabat ba muna maganar mutatallabat bane muna maganar sifofi ne abinda kamar inda za su iya zanuwa in ana fadi a qur'ani kana zanawa ana fadi kana zanawa in ka gama zanawa to abinda ka zana shine mu'mini to ka dauka kai makanka maki da kanka misali Allah subhanahu wataala ya ga mana a cikin suratul mu'minun sifofin mu'minai kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ودنن سني مؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون ودن ده idan suna sallah suna cike da tsoron Allah cikin sallan ba wanda suke kallo koko zuciyansu take ta'alluki da shi a sallan nan sai Allah ka daura kanka ka ba kanka maki والذين هم عن اللغو معرضون waɗanda suke kauda kai daga dukkan abin da bai sha ba na Allah ba domin lagwa anan shine duk abin da yake ba na Allah ba ba zai kusantar da bawa daga zuwa ga Allah ba to suna dauke kansu daga wannan abin ba za ka same su cikin shi ba والذين هم للزكاة فاعلون waɗanda ba wai kawai suna bada zakka ba in lokacin zakka yayi su fitar da kudin zakka su ce ga zakka a'a su da kansu suna tsayawa su ga sun bada haƙƙin zakkan nan sun saka kudin a hannun wanda ya cancance shi kuma sun fitar da abin da ya kamata shine fi'luz zakati abin bace tsakanin ada'uz zakati da fi'luz zakati walladhina hum lifurujihim hafizun waɗanda suke kare farjin su ba su fadawa da farjin su cikin abin da Allah ya haramta musu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ittagha wara'a zalika fa ulaika humul a'dun duk mutumin da ya fada sabanin bayan wannan ya fada wani ba wannan ba to wannan sune masu keta iyaka masu wuce iyakokan Allah subhanahu wa ta'ala walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un sune masu kiyaye amanonin da Allah subhanahu wata'ala ya daura musu inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula to suna kiyaye wannan amanonin suna kiyaye amanonin dan adam idan dan adam ya ba su amana shi ma suna kiyaye masa amanansa ko mun san amanonar Allah amanonin Allah subhanahu wata'ala gare mu والذين هم على صلواتهم يحافظون wanda suke kiyaye kuma haƙoƙin sallan suna yin su cikin lokacin su kuma suna bada haƙƙin sallan wato in sun tsaya a tsahon sallah suna sanin cewa kamar yanda muka taba fadi a baya idan ka tsaya a tsahon sallah ba wai da an tsaya a tsahon sallah liman in yayi ruku'u mi ruku'u in ya dago mu dago in yayi sallama mi sallama wanda ya riga liman baya da sallah amma kuma da an fita daga cikin sallah mu watsi liman yayi dama mi hagu ba mu kiyaye sallah ba domin zamu kiyaye sallah ne lokacin da muka gane risalar da sallah take koya mana wannan ibadan da muke yi a cikin sahu ba abinda muke yi sai tare ba abinda muke yi sai bayan liman to ya zama a cikin lamurran rayuwar mu ma bayan wannan mun tabbaka wannan darasi a suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wasu sifofin mu'minai ko إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله sai Allah ya ce bashirul mu'minin waɗannan su ne mu'minai wurare da dama dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sifofin mu'minai ko kaman can man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu izzatin azillatin 'alal mu'minina أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائمين wannan sune sifofin mu'mini suna nan dai ayoyi da yawa a cikin alqur'ani ko su muka tsaya muna kokarin tafsilin su kila lokacin muhadaran gaba ɗaya ba zai ishe su ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sifanta mana mu'minai misali zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga al-mu'minu kayyisun fatinun hadirun المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إن ودنا حديثا المؤمن من آمن الناس في دمائهم وأموالهم duka wannan hadisai ne wato mu'mini shine mutumin da mutane suka amince masa ba ma mu'mine kawai ba tukuna duk dan adam ya amince masa a dukiyansa dan adam a matsayinsa na dan adam ya amince masa a jininsa baya cutar da dan adam baya bayya a dukiyan dan adam mu'mini shine mai suturta dan uwansa mu'mini wanda ina yawan fadi wannan sifa ce wacce tun mutumin farko yake gasa da angulu ya zai yi ya kai matsayin angulu har yau mun kasa kaiwa matsayin angulu ko hankaka ko hankaka har yau mun kasa kaiwa matsayin hankaka ko lokacin da ɗayan annabi Adam alaihi salam guda biyu ɗaya ya shahadantar da ɗaya mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa uwari sawata akhi to har yau mun kasa kaiwa mithla hadha al-ghurabi fa uwari sawata akhi ne ma muke yi mutun ya aikata wani aiki bai ma aikata ba mu tawili mu ce abin da yake nufi kenan mu je mu yayata shi ne ma muke yi mu ji wani labari kan mutun da shubuha mu je mu fassara shi watan ya zaka yi ka zama mai sitira ga dan uwanka mu'mini har yau mun kasa wannan to wannan dai wasu ne daga cikin sifofin mu'mini a cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sai mutun ya aje kansa to kuma inda zamu koma abin tsoro mu ga menene kuma sifofin kafiri ba na ce mana wai mu mu'minai ne insha Allah alhamdulillah amma dai ka duba sifofin sai kaga ina kake ko misali ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir fa madaluhu ka madli safwan alayhi turabun fa asabahu wa bil fataka usalja la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin ko wannan sune sifofin kafiri mutumin da yake ciyar da dukiya ba dan Allah ba yana yi dan mutane su ce yana yi sifa ɗaya ta kafirai sai ka duba kanka ina kake a cikin nan wajen misali ya bani yadhhabu fatahassasu fi yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rauhillahi innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafiruna haka Allah ya ce sai ga yaya kake a nan wajen to abuwa ne dai masu ban tsoro fama dai ya kamata ya waje ba lokaci yayi da zamu fara bitan kawuna mu ba da'awi ariba ba ni ne wane ko ina da makamin iri kaza ko mu ne ma'abuta kaza duk aje waɗannan daura kanka a ma'aunin waɗannan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga mana inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko ni dan wani abu ba sai dan in cika makarimul akhlaqi ina nake ni da kai cikin makarimul akhlaq ina muke cikin gaskiya ina muke cikin amana ina muke cikin kyautata ma makwabci ina muke cikin kyautata ma bako ina muke cikin duka mu duba kawunan mu mu zama masu kuma watan adalci ga kawunan mu wannan watan wani daga cikin malaman mu yana cewa abin ban mamaki muna da'awan cewa addinin mu na musulunci yayi umarni da gudun duniya yayi umarni da kyautatawa dan Allah yayi umarni da amma kuma yanzu in ka sami mace cikin al'umman musulmi ka sami mace cikin turawa sai kaga kayan jikin wannan macar musulman kila zai sai na wancan baturiyar so 30 ko so 50 ta sa wani gol na miliyan kaza a wuya ta sa har a kafa amma kuma muna cewa wai su duniya suke bauta kaza kaza su masu san duniya ne mu masu gudun duniya ne da Allah ina adalcin ma'auni a nan wajen muna cewa su masu gudun duniya ne kuma yanzu mafi yawa abubuwa da yawa sun gagara a kasashen mu saboda kullun abu ya taso sai a fara waigen masu hannu da shuni ya za a yi ai amma yanzu a kasan turawa in kace ana son taimako za a je a kai wani taimako Africa ana son da Allah kowa in ya fito yau a sanar a television kowa ya bada dala yau to insha Allah in kasan mutum miliyan 10 ne in Allah ya yarda cikin kwana 3 4 5 za ka ga an hada dala miliyan 10 ko mun ci addinin mu ne yake umurni da sadaka addinin mu ne yake umurni da bayarwa dan Allah da makamantan waɗannan to ina muke cikin waɗannan kiyam din ya muke neman mu koma farighun kawai abin sai dai a da'awa a baki amma a aikace kamar yanda wani malamin musulunci yake cewa ya je kasan turawa ya sami musulunci babu musulmai ya kamata mu bitan kawunan mu wajen amana wajen gaskiya wani bawan Allah yana fada min yaje kasan turai wani lokaci sai wallet din shi ya fadi da kudin sa a ciki da komai da kuma key din dakin sa da ya koma bai gani bai koma wurin da yake zaton yayar yana ta nema bai gani ba ya dawo daki hankalin shi a tashi ya rasa inda zai sai ya zo ya sami wallet din sa ko budewa ba a yi ba a ga abin da ke ciki tunda dai akwai address din shi a makale ta baya lamban dakin shi da sunan shi to an zo an aje mashi a box din shi na kofar dakin sa ko budewa a ga me ke ciki ba ayi ba wannan shine sifar musulunci shine amanar nan ta musulunci da addinin musulunci ke koya mana ina muke cikin waɗannan kiyam din ni mu kan mu hukunci sai mu gwada mu ga ya zamu yi mutabbaka addinin musulunci ba wai magana bane na taba gaya mana wata rana ina yawan fada mana hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an zo an nuna mashi wata mata aka ce mashi ga tanan kullun qiyamul layli babu fashi kullun azumi da rana babu fashi amma makwabtanta na kuka da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yar wutaci inji sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanke kullun qiyamul layli babu fashi kullin azumi da rana babu fashi amma makwabtanta na kuka da tana cutar da makwabtanta yace ɗan wuta ne bai ce makwabta musulmai ko ba musulmai ba makwabtanta take shiri da su ko wanda ba ta shiri da su makwabtanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yar wutaci sai rage dai karemu mu ƙara bitan ma'aunan mu daga cikin manyan tahaddiyat din da azatona suke damun al'umman musulmi shine jahilci mai tsanani a ma'adil na qira'a watan nisban karatu yawan karatu in ka bincika nisban yawan karatu yanzu na kasashen turawa misali yahudawa kasan isra'ila Allah ubangiji ya gaggauta gusar da ita a bayan kasa ba dan muna kin mutanen kasan ba dan muna kin aikin gwamnatin kasan wato abin da nake nufi ba dan muna kin mutanen kasan ba dan muna kin su a matsayin su na mutane ba muna kin addinin su muna kin koyarwar da suka dogara da shi suke ibadan al'ummar musulmi amma a matsayin su na jinsi ba a kin zati kamar yanda mun yi bayanin nan mai tsawo Allah subhanahu wa ta'ala duk cikin alqur'ani ba inda yace Allah na kin wani babu duk qur'ani sai dai kin aiki Allah ba ya san kafirci Allah na kin kafirci Allah na kin munafukai Allah na kin amma ba ya cewa Allah na kin wani cikin bayinsa to ma'adil din karatu wato nisban karatu a kasan Isra'ila ta Yahudawa ana kaddara matsakaicin mutum a kasan Isra'ila yana karanta shafi 50,000 a shekara ɗaya shafi 50,000 a shekara ɗaya matsakaicin nisban karatu kenan a lokacin da mu a kasashen mu ana kaddara matsakaicin nisban karatu da shafi 50 kila a shekara shafi 50 a shekara ya linka kaso 1000 a nisban karatu. Kuma sannan in an yi magana sai mu ce a ai su karatun da suke karatun duniya ne, ba wani abu sunan shi karatun duniya da karatun lahira, babu. Da akwai karatun duniya da alqur'ani za mu fara gani. To alqur'ani abinda muke kira karatun duniya, abinda muke kira karatun duniya, to alqur'ani wannan karatun ya fi karatun koya sallah da azumi da zakka da hajji yawa. Ilimin sciences, ilimin falak, taurari, ilimin ajinna ya jariri da yanda yake takawun a ciki da makamantan waɗannan, ilimin kaunu gaba ɗaya. To inda na duniya ne da Allah subhanahu wa ta'ala bai sa ya zama shine mafi yawan ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsar a cikin littafin sa. To babu shakka al'umma musulmi muna cikin hali na jahilci mutlaq. Mafi munin sifofin jahilcin mu, misali da yake misalai kawai za mu iya bayarwa, rashin fahimtar mu da kaddara, rashin fahimtar mu da kaddara. Har yanzu a cikin mutanen mu muna nan muna da mummunan fahimtar duk abin da ya faru da kai to tunda kaddara ne shikenan sai ka zauna kai shallin taqatin da Allah ya baka, daman da Allah ya baka ka ci amfani da shi, ka ce ai kawai abin da Allah ya kaddara maka zaka yi shi zaka yi, saboda haka sai kai ta zama wuri ɗaya. Ni kuma ina tambayan wanda yake aikata wannan, har ya gama wannan aikin ba wanda aka taɓa aje ma abinci a gabansa ya maida hannunsa baya ya ɗaure ya ce Allah in zai kaddara, in ya kaddara zan koshi zan koshi, zai amfani da hannun ya saka a abincin ya ɗibo ya kai bakinsa ko? To ai wannan ita ce tsakar da Allah ya baka. To sai tsakar da Allah ya baka na ka tashi ka je kasuwa ka nema, ko ka tashi ka je ka yi aiki don gina al'umma wanda abinda Allah ya ce ya kawo ka duniya kenan kai. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, Allah ya kawo ka a duniya ne li imarati hadhihi al-ard, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah ya kara masa sayyidina Umar yarda. Wata rana ya ga wani mutum a cikin masallaci yana cin abinci amma kuma yana ibada, amma ga abinci kuma an kawo masa, yace wa yake kawo maka abinci, yace dan uwana, yace to yafi ka wajen Allah. Shi da yake kasuwa yana nema yana kawo maka, kai kana masallaci kana zauna kana ibada kana ci, to ahuka khairun minka. Ya kamata mu kyautata fahimtar kaddara. Abin bakin ciki, abin bakin ciki, ayi hakuri, amma hakika ce a bi'ar da muke da'awan sanin Allah, to mun yi shallin kudrat din Allah gaba daya. Allah bai koma kuma yana yin komai ba, na'am, ba abin da kuma Allah ya rage yana yi a bi'an mu. Duk abin da ya faru da mutum wane ne, wane ya jefe shi, wane ya harbe shi, ya taba su wane ne, duk abin da ya faru da mutum to sai an jingina ma ai wani mutum ne, ai ya taba wane ne, ai maganin shi kenan. Su kuma wane ba su da aiki sai su ga sun mai da mutum baya. Wanda Allah ya kawo khalifofinsa a bayan kafa ne don su haƙƙaƙa ma ɗan adam sa'ada, su ƙara ingiza shi, su kusantar da shi da Allah, su ƙara taimakonsa, shi kenan. Su kuma sun koma ba su da aiki sai ya za su yi su ga na gari su ja shi mai da shi baya. Duk abin da ya faru da ɗan adam za ce ai su wane, ai wane. Bi'anmu bil'asab, bi'an wanda ya kamata suka fi cancanta da haƙƙaƙa mafi ƙarancin fa maƙaman ma'rifa kenan tauhidul af'ali, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, shine mafi na farko a cikin maƙaman ma'rifa. Amma yanzu kowane aiki muna da wanda ya yi, wane ne ya mashi, wane ne ya sa mashi hannu, su wane ne suka sa mashi hannu, to shi kenan su kuma su wane. Ko a magana a ce ai an masa salubu, maimakon an mashi jalubu, an jawo shi cikin halara, an fisgo shi, an haɗa shi da Allah, wai a'a sai an mashi salubu, an kore shi daga wajen Allah. Da Allah da wata aqliya muke tunani. Na taɓa gaya mana wata kissa na wani ɗan uwa a nan, ya yi laifi, babban laifi, aka zo wajen shehinmu Allah ya kara masa yarda manya-manyan mukaddaman zawiya suka zo suka ce akram wallahi wannan laifin sa ya wuce hankali saboda haka lalle lalle sai a kore shi a zawiya yace me kuka ce yace mu da babban laifi ne laifin da yayi ba karami ba ni in irina ne makila da bindiga zan bi shi in kore shi saboda raunin mukami na ce ya gyara zama yace mu da muke yaki da shedan muna kwata yana ja muna ja sai kuma a ce kuma wai mu bar ma shedan mu tura ma shedan mutum mu ce ga yanan mun bar maka mun cira rai haba sura kan uwa amma abin bakin ciki wannan yanzu halin mu kenan inda muka koma kenan ran nan ina ba wasu ƴan uwa misali mu ga bambancin tunaninmu nisan tunaninmu da kuma almanhan nabawi da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin taujihi ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina yana gina masallacin shi a ji wannan kuma hadisi ne dai ingantacce ga yana a Bukhari da Muslim yana gina masallacin sa sai kowa na daukan bulo daya sai Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yarda sai yana daukan bulo biyu sai manzon Allah ya ce mene sai ce kai madalla da Ammar ɗan ta'adda za su kashe shi kai madalla da Ammar ɗan ta'adda za su kashe shi mu kula da ma'aunin mu kula da yanayin tunani a wajen manzon Allah madalla da Ammar yana daukan bulo bibbi kowa na daukan daya kai ka je wajen shehi ne saboda in kai irin wannan a ce to zaka sami sabuwar mota bai ko za business za ta bude maka ko zaka sami ko fatahi fatahi wai in ji su fatahi ko hatafi ka karanto shi ta karshe eh ba fatahi ka karanto shi ta karshe in dai wannan ne fatahi ba fatahi bane ka karanto shi ta karshe hataf ne halakan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace madalla da Ammar ɗan daba za su ɗan ta'adda za su kashe shi wai Ammarin taktuluhu lfi'atul bagiya yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar wai tukwicin da aka yi masa kenan tukwicin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa kenan ai mashi albishir ce wanda taktuluhu lfi'atul bagiya da Allah ya nisan mu da wannan waƙi'in ya nisan mu da wannan waƙi'in na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuna sayyidatuna fatima Allah ya kara mata yarda ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mata fada mata magana a kunni cewa wani bawa daga bayin Allah Allah ya bashi zabi kuma ya zabi wajen Allah ta taso tana kuka ya dawo ta yace mata bai yardar da ke ki zama ke zaki fara riskana ba a bayana ta tashi tana murna tana jin dadi an mata albishir da mutuwa an mata albishir da mutuwa ina muke a wannan waƙa'i din mu in mu ne in mutun ya rasu bayan wata shida ɗaya daga cikin ahalin gidan shi suka rufe a ce an jefe gidan ne za a karar da su haka ne saboda ai komai jifa ne komai jifa ne to su koma su jifa to yanzu dan Allah mujtama din da ta koma haka da Allah da mujtama din da ta fita lalacewa wanda ba su da aiki sai su ga mai alkhairi su bata shi da mujtama din da ta kai wannan mujtama din lalacewa da society din da ta kai wannan lalacewa kana jira ka ga mai baiwa ka kashe baiwa kana jira ka ga mutum wani rabo zai samu ka toshe hanya ina rabbaniya ina rabbaniya to wannan daga cikin itbaqin jahilci gare mu a cikin mu daga ciki har yanzu yan uwa rashin imani da as-sunanul kauniyya rashin imani da as-sunanul kauniyya Allah subhanahu wa ta'ala kaunun nan da ya halitta ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bi-husban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله سبحانه وتعالى كون النن دي أهلتا يا تارى أبنشي كما ينادك آئدوجي ينادك آئدوجي دا الله متنزي صايا أتارى كنشي أربا كنشي دا جكنشي اندي بامي رفا إدو بني يتشو كما هر ينزي ينارى sunna ce kauniya in an raba kai da jikin mutun zai mutu sunna ce kauniya ta Allah ko to haka sunna ce kauniya komai yana da sababin sa to mun yi nisa da wannan ba laifi bane amma ba shi yafi dacewa ba ba laifi bane amma ba shi yafi dacewa ba har yanzu a cikin mu akwai mutumin da yana son kudi zai shiga daki ya aje katan dutse a gaban shi ko ya aje wani karfe a cikin wani rami yana tauridi wai karfen ya koma gol yana tauridi karfen ya koma gol har yanzu muna yi eh har yanzu wani rauhani ya zai dauke karfen ya aje gol za a ce ai rauhani ne zai su to kaje kasuwa mana in kana neman gol akwai wajen neman sa inda Allah ya tsara anan ake samun shi kaje wajen ko kaje wajen kamar yanda ba za ka zauna me yasa abubuwa mubashira muna yadda amma abubuwa gairu mubashira sai mu rika harkin as-sunanul kauniyya kamar yanda na bada misali ba wanda ya taba aje abinci a gaban sa ya kama wurdi abincin ya tashi ya shiga bakin sa ba a yi hannunsa yake sawa kuma sannan ba ina inkarin karama bace ko mu'jiza amma mun dinga faɗi mare iyaka cewa ita mu'jiza da karama tana zuwa ne lokacin da dabara ya kare amma Allah ya baka dabara ka ki amfani da dabaran kai shallin wannan tsakar ta dabara ta kokolwan da Allah ya baka mun san shalli ko ka me shallu ka shanyar da shi ka kyaki da shi kaman hannunka ka maida ta shanyayya kafanka ka tafiya ka maida shi shanyayye ka ce wai kana jiran karama ta zo ce maka aiki wannan wasa ne wannan wasa ne shine abin da Shehu radiyallahu anhu yake gaya mana wa kashfiya fil asma'i wa dhikri lam ahfiz hayati wa in ba'd ar-rijali tahibu حيض الرجال كرامة سرعك إن ذاك نمي أبو باكي استعانى على الله سبحانه وتعالى كروك الله توفيك سبحانه وتعالى ما كتاش كبي فاتبع فاتبع سببا فاتبع سببا كتاش كبي سبب إنسا وانا شيني قرم مع الله شيني سنن الله wannan in ka shiga cikin shi zaka ga da wahi kala kala Allah subhanahu wataala ya kyara mana to abubuwan suna nan da yawa wanda suke nuni da tsananin jahilcin dan adam watan tsananin jahilcin al'umman mu na musulmi da kuma inda aka bar mu a baya a cikin lamurra abu na uku wanda kila shi ma yana cikin awamil masu girma wanda suka haifar da koma bayan al'umman musulmi shine duk da yanzu da yawa mu zaka ji an ce mu ma'abutan lubbun lubbi ne ba ma lubbu ba amma rayuwarmu tana nuna mana kullum mun shagala da kishiro mun bar lubbu mun bada misali a sallah sahun sallah ranna a karatu mun yi magana anan cewan da yawa yanzu yanda za a ga an zo ana sallah ana ta mambata kafa ana tura kafa ana an bar zuciya wayan an bar zuciya an bude mashedan ita amma kuma ana ta tuttura kafafu wai sai an hade an hada sahu an hada kafada da kafada da kafa da kafa alhali zuciya kuma tana bude sakon da ake koya mana a cikin sallar mu zo mu salla mu biliman mu zama masu tsari wai ya za a yi mutumin da yake salla biyar a rana amma ya kasa zama wanda za a jagoranta ya kasa zama attabi'ul jayyid kana salla biyar da asuba zaka zo ka bi ba zaka miƙe ba sai ya miƙe ba zaka zauna ba sai ya zauna ba zaka sallama ba sai yayi amma ko baka gane darasin da ke ciki ba da azhar zaka maimaita da al'asar zaka maimaita amma kuma kuna gamawa ba zai hana kowa yi hanyarsa ba kun kasa ku daidaita cikin kowane abu duk da wannan tsananin biyayyan da zaka riga shi faɗi da taka ta lalace kuma tsawon rayuwanka kana wannan amma saboda tsananin shagala da kishiro da rashin kutsawa cikin lubbin ibada ya sa muna dai yin ta kawai ga yana amma kuma bata hana mu komai ba mun bada misali rannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo ya ga wasu mutane suna rufe dan uwan su a kabari sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai gyara kabarin yayi laya laya haka ko ye da kyau haka a baje shi da kyau sai ba hansuna sun gama bajewa sai manzo Allah yace wannan abin da na sa ku kuyi ba zai amfane shi da komai ba amma Allah na son idan dayan ku zai aikata aiki ya kyauta sai ko mu muka zo muka shagala sai ana ta gardama ai za a daga kabari ne ko ko za a baje shi ne shi kuma sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mana a wajen ya za mu kyautata aiki mu kyautata aiki dan Allah kaga wannan dai ba kana neman kabarin in ka baje shi ya laya ya kyau ya amfani mamacin bane ya fi jin dadin kwanciya bane a'a saboda aiki a addini dan Allah ake yi kana yin shi ne a matsayin ibada shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi law tuqamu sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a Allah taquma hatta yagrisaha fal yagrisa da za a ce yanzu za a yi tashin kiyama ba gobe ba law tuqamu da siga na mudare da yana ana busa kaho amma a hannun dan uwan dayan ku akwai dan dabino to inda zai iya ya dasa wannan dan dabinon kafin a gama busa kaho ya dasa dabino fa ba irin tumatir ba wanda zaka dasa yau gobe jibi ya fito dan dabino wanda in ka shuka shi da wuya ka ci sai mai tsawon rai zai iya cin dabinon da ya dasa to shi din manzon Allah ya ce ka dasa kuma lautu qamun sa'atu ba lauta mutu ba da an ce lauta mutu sai a ce zaka dasa ma masu zuwa a baya ne sai Allah ya ce manzon Allah ya ce da ana tashin kiyama ga nan ana busa kaho amma ga dan dabino a hannunka zaka dasa dasa dan shi manufan aikin ayi ma Allah shi kadai kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi bi sarfi an-nazari an natijati to shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan hadisin a daidaita kabari sai gashi yanzu wasu mai da shi ibada ai dole duk kabarin da yake dage sai an baje shi baje kabarin suka gano karatun ba su gano ainihin sakon na a kyautata aiki ba idan ɗayan ku yi aiki ya kyautata kila wannan mutumin wanda ya dage sai an baje kabari idan dan kasuwa ne ya fi kowa algushu rage yadi in yazo auna mita ya dan rage centimeter ɗaya ko biyu ko in yazo sai da abin da yake siyarwa ya dan ƙara ruwa ko ya dan hada sugan da gari amma kuma shi ne yanzu yake gaya mana ko idan magini ne ba zai tsaya ya kyautata ginin ba amma kuma yana nan yana ta gardama akan wai a gyara kabari so da bai gane sakon ba wannan shi yafar ake ta gardama a daga wando ko a daga wando kar a bari ya ja kasa ana ta rigima akan daga wando amma galibin wanda suke dagewa akan sai an daga tufafi da ka kalle su ga zahirin tsagoran girman kai nan ya fuhu daga ko ina daga sifansu alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya umurni da daga tufafi yayi umurni ne da hana girman kai hana huyala
barin tufafi su ja kasa alama ne na khuyala to karka zama mai khuyala sai muka rike wannan bawan muka bar lubbin khuyala duk fadin kan da girman kan da mutun zai yi amma ya reta ga tufafin sa kaga an bar lubbu an shagala da kishiru ko mun bare misali cikin Ramadan na ayan yanzilu rabbukum ila sama'id dunya yayin da mutane suke tarjima cewa yanzilu ila sama'id dunya a ce yana dawowa sama ta kaza rana kaza lokaci kaza na dare maimakon nassi yana nuna maka dage da ibada a wannan lokacin kana kusa ne da ubangijinka qala afidu fadrubu ghufrat likullikum kadal uyubu sutirat ko haka irin wannan to ga kunan a kusa da Allah ku ƙara dagewa da ibada abinda ake nuna ma bawa kenan a sai aka shagala da lissafin yawan kilometers ga yanayin yanzu ya sauko da fadin wurin da ya kunshe shi da sauransu wal iyazu billahi aka bar lubbin sakon da ke cikin nassu to wannan duka alamoma ne daga cikin alamoman shagalan mu da kishru Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani yan uwa ba inda Allah ya ce ku haddace Qur'ani ba inda Allah ya ce mu haddace Qur'ani ni haddan Qur'ani bal ma ya gaya mana ne mu kwantar da hankalin mu ya haddace mana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ko ba haka bane mu kwantar da hankalin mu ya ri haddace mana ba shi yana nan a kiyaye amma yayi mana umurni da tadabburin alqur'ani afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha shine abin da yayi mana umurni yawaita tadabburin qur'ani amma je yanda muka akkata ka'idar har ga ta ake yin haddan qur'ani amma ba inda ake gasan tadabburin ma'anonin alqur'ani wanda shi Allah yayi maka umurni shi kenan ga yanan muna ta ja a kwakwalwa gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug ya taba tsayawa a aya ɗaya yanda sahabbai suke yi su yi shekara 9 a sura 1 irin sayyidina Umar sai da ya shekara 9 a suratul baqara yana ta dabburin ma'anonanta dan shi Allah ya masa umurni to kaga mun shagala da wani abu mun bar ainihin abin da Allah subhanahu wataala ya mana umurni da shi wannan duka a watan suwar ne na shagalan mu da kusur na addini addinin musulunci nan ƴan uwa ba zai zama jiki ya zo ya zama addini sa'id da sauransu a cikin mu ne addinin musulunci zai sami daukaka amma addinin mus komin kyan ala idan aka sa shi cikin qalab mare kyau shi nan shi ma mare kyau to addinin musulunci ruhi ne mai kyau amma idan bai sami jiki mai kyau ba ba yanda zai ya bada yayi abadin ya bada abin da ake nema daga wajensa sai ya sami jiki mai kyau a ciki na ni da kai kila abu na karshe daga cikin tahaddiyat kamar yanda nace tahaddiyat dinnan ba su da iyaka ma'aunan kallon su ba su da iyaka amma illa kawai mutun ya kalli wadansu ta wannan fuskar ya kalli wadansu ta wannan fuskar to abu na karshe da zan so tattaunawa a wannan wajen shine rabuwan al'umma tsakanin jumudi da juhudi inshitar mun rabu al'umman musulmi waɗansu suna nan su kawai ai duk abin da yazo ba ko ba su yaddar shi ba za a bata musu rayuwa ne za a bata musu tarbiyyan ƴaƴa ne za a bata musu wasu kuma suna nan sun yi injirafi duk wani bako sun rungume shi ba tare da samo ma'auni na musulunci a ga menene ya dace a ɗauka a cikin wannan bakon me ya dace a bari ba to dukkan wannan yanayi guda biyun hatsari ne amma abin da yake kawo su mai'a ne kuma kamar yanda muka sani har abada ba a taba a ka'idoji na kaunu ba na addini ba ba a taba lokacin da za a ce gashi tsoho ya ci nasara akan sabo ba a ka'idojin kaunu misali
ai motar da aka yi ta shekara 40 da ya wuce ta fi kyau da ƙarfi da lafiya da dadewa da juriya kila kayan da aka sana'anta da shi in aka narka sai ai sana'anta mota 10 ne yanzu sababbi akwai motan da in ka sa kafa ka bige ta sai dai ka ji ciwo akwai motan da yatsa zaka danna ta zamani da yatsa zaka danna kamar roba ta lotsi amma wannan ya sa motar da ta bi motan yanzu karbuwa bai sa ba kuma ba zai taba sawa ba kaga har daga shi kirikiri a quality ma wannan yafi to haka yake a duk cikin abubuwan da suke sunan kauniya ne to abinda ake nema daga dan adam kuma shi kaunu kar mu dauka wai mu dan muna musulmi Allah zai tausaya mana shikenan ya bamu jago shugabanci akan waɗanda ba musulmi ba alhali Allah yayi alƙawari ne sai da ya bamu sharuɗa cewan ga sifofin da ake bukata mu haƙƙaƙa tuku na in muka haƙƙaƙa su to sai mu sami abubuwan da Allah yayi mana alƙawari to kar mu zaci waɗannan abubuwan da Allah yayi mana alƙawari ba tare da mu haƙƙaƙa waɗancan sifofin ba to shi muyu'an da muke ciki watan a ce da an zo da sabon abu mu zama ba mu kokarin ibtikari ba mu kokarin mumi aiki da kwakwalwar mu ba mu kokarin mu kirkira je muna magana da wani dan uwa ina bashi misalin watan muhimmancin aiki da kwakwalwar da Allah ya aje maka ita kwakwalwa ba ta aiki ita kadai sai kai aiki da ita kasar America lokacin da NASA lokacin da suke son su tafi duniyan wajen sun tsaya kusan shekara 10 suna bincike bayan duk an gama rakkaba ajizan da za ta tafi duniyan wajen amma matsala daya aka samu wannan matsalar ita ce a can wannan law of gravity din babu shi saboda haka in an je can biron nan da muke da shi an yi rubutu tawadan ba zai zugo ba to ya za su yi waɗanda za su je su rubuta takarir ɗinsu da za su zo da shi saboda haka aka yi shekara sai da aka kashe dala miliyan 12 da ina cewa dala miliyan 1 dala miliyan 12 a wancan lokacin a 50s ana research ya za a yi a samo abinda zai iya kofe makofin wannan biran da za su iya rubutu da shi aka yi kusan shekara 10 ana research sannan suka samo wani alƙalami wanda za a iya rubutu da shi har a jikin su glass da sauransu su rasha lokacin da suke su ma kokarin samar da wannan markaba fada'iya din da suka zo daidai nan wurin wannan matsalar ta tsaya musu ya za a rubutu force gravity force din nan da su ce to shikenan a samo pencil kawai a rubutun da shi a sami pencil na yara da ke rubutu da shi ba shikenan ma an gama da matsalar ko ba haka ba an gama da matsalar matsalan da wannan suka kashe dala miliyan 12 suna neman mafitan shi gashi a kusa da shi a bakin kofansa to amma dan bai aikata kwakwalwar ba bai samu ba haka irin wannan ya faru da wata kamfani a Japan kamfanoni guda biyu duka suna yin sabulu sai suna da matsalan sabulai da yawa suna shiga kwalin amma ba sabulu a ciki ya za a yi waɗannan suka tsaya suka yi ta bincike suka kera wani na'ura wanda yake sai da suka kashe gurin research gurin dala miliyan 50 kafin su samu na'uran da za su kera wanda zai iya ganin sabulun kwalin da babu sabulu kuma ya ɗauke shi shi wannan kamfanin da suka sami irin wannan matsalan kamfani iri ɗaya sai aka samu wani ya ce abu mai sauki kawai ku sami fanka irin wannan sai ku sa shi ƙarfin daidai yanda in kwali ƴanci ne zai yarda shi zai kore shi sai a sa a saitin inda sabulan ke fadowa idan ya zo wucewa in kwalin emci ne shi kenan sai ya kawar da shi fanka aka siyo a kasuwa aka sa to aiki da kwakwalwa ke Allah subhanahu wa ta'ala bai halitta mu kwakwalwanka don ta zama yar taba'iya ba muna jiran bature ya gano abu mu ce ai gashi a qur'ani me yasa tun farko baka gano shi a qur'ani ba sai da bature ya kirkiro mun koma muyu'a mun koma taba'iyya muna jiran bature ya kirkira mu ce ai akwai shi muna da shi ya zamu yi mu sami wata tsarin da zata zamu koma cikin qur'anin namu mi intilaki mi iyo mu ciro usbar da zata tabbatar mana da wannan taqaddum din dole ne sai mun haƙƙaƙa wannan menene mafita dan kuwa ina ganin daga cikin abubuwan da dole mu haƙƙaƙa su domin samun mafita shine dole al'ummar musulmi da farko mu gane ba mu da lafiya dole mu yarda muna da ciwo domin ko likitoci sun ce warkewan mara lafiyan da ya san baya da lafiya yafi sauki akan warkewan mara lafiyan da bai yarda ba shi a ganin sa lafiyan sa lau yafi wahalarwa cutan shi tafi gardama to mu yarda ba mu da lafiya wanda kuma har yanzu ba mu yarda ba muna nan muna da tunani na ai ba ai wasu ke jan mana yana daga cikin manyan matsalolinmu duk abin da muka ce sai a ce ai turawa ne ce suka danne mu suka hana mu dagawa ai su ne wannan conspiracy theory da ake cewa komai makirci ne ake kulla mana shi ya ja muke danne wani malamin mu yana cewa to me makon mu ce turawa ne suka danne mu mu kasa ci gaba mu juya ka'idar mana mu ce raununmu ne ya jawo turawa suka danne mu duk magana da yace zaka iya fadin ta da wani yare daban ina fata an fahimce ni me wakon ka ce su suka danne ka kasa dagawa ka ce rauninka ne ya jawo suka danne ka to mu yadda da ciwon idan muka yadda da ciwon mu yadda da ciwon kuma maganin yana cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala maganin yana cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maganin yana wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma anan akwai tahaddi guda daya iskali guda daya shine nasoshin har yanzu muna fahimtar su ne bayan da suke ba gurgurdan abu biyu qur'anin ma da hadisin gurgurdan abu biyu muke fahimtar su gurgurdan at-tarakumul ma'lumati wato gurgurdan karatun da ke kanmu ko da halfiyyar mu da takafar mu idan ka zo ka ga mutane biyu magana daya kowa gurgurdan takafan shi zai fahimci maganar ai ko za su iya fahimtar magana na kif amma abin da ya kawo haka magana daya za ta iya nufin ma'anoni daban-daban na bawo misali wata rana na wani sarki ko wanda ya mafarki haƙoransa sun zube gaba daya ya zo wajen mai fassarar mafarki ya ce masa ya yi mafarki haƙoransa sun zube gaba daya ya ce a duk mutanen gidanka za su rasu su barka ya ce aje a kashe shi ya zai iya zube gaba mashi wannan maganan banza aka zo aka sami wani ya je a nemo wani mai fassarar mafarki aka nemo wani mai fassarar mafarki ya ce kaji mafarkin da na yi ya ce eh haka ne za ka fi dukkan mutanen gidanka tsawon rai ya haɗa mashi kyaututtuka da dukiya da hadaya masu yawa ya bashi kaga magana ɗaya aka faɗa amma riskanta ya zama daban-daban koko hanyar faɗinta ya zama daban-daban to haka wajen riska nassun nan da kake gani nassi ne guda daya amma kowa yana fahimtar nassi ne gurgurdan isti'dad dinsa gurgurdan takafansa gurgurdan wa'i dinsa da addini to dole sai mun taharrur mun fita daga wannan sarran namu da takafa wata na biyu shine kuma sarrai shine abu na biyu da muke fassara nassi da shi saboda haka koyaya duk yanda abin da ranka yake so shi zaka ba nassin fassara zaka yi ta'awili zaka yi ana kiran abin taswi'un nusus mu kilata nassi sai ya nufi abin da ranmu yake so misali suna nan ba iyaka a cikin wannan salat din ya za mu yi mu fita daga wannan mu taharrur daga wannan taswi'in na nassi daga wannan tilasta nassin sai ya nufi abin da muke so mu zama miƙa ma Qur'ani kiyada mu miƙa mashi jagora ya zama shi yake jan mu miƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jagora ya zama shi yake jan mu saboda Allah subhanahu wataala ya ce ba za mu zama masu cikakken imani ba sai mun zama haka to sannan bayan wannan kuma yazo muna da mafarkai muna da ahlam masu girma muna da tunuhat ga addinin Allah ba ga kawunan mu ba yanzu mafi yawan in ka tambaye mu menene manufan mu a rayuwa zaka ga abin kunya zaka ga abin kunya daga wanda kowa dai zai ce maka abin da yake so shine ya sami yardan Allah wannan kam za a ittifaki saboda nan wurin mutanen Allah muke to amma yardan Allah ai gayatul gayat ne mutun nawa ne a cikin mu suka taba zama suka shirya manufofin su na rayuwa abin da yake so in Allah ya taimake shi a yar wannan rayuwar da Allah ya bashi aro yake so yayi hakaka wannan abin a wannan rayuwa to kuma in har ya taba rubutawan ko yana da shi yana da wannan manufan a rayuwa to 90% mutane manufofin na kansu ne ba na addinin Allah ba na ya za a yi su zaman ya za a yi su samu ne ya za a yi su daukaka ne baya addinin Allah zai sami daukaka dole sai mun dawo daga irin wannan tunani na kawunan wani mawaki Allah ya kara masa yarda yana cewa alal mali wal jahi hirsul jami'i faman za ala dinihi yahrusu sai mun dawo zuwa ga hirsi ga addinin Allah ya za a yi addinin Allah ya samu ba ni in samu ba wanda muka lura da kyau da rayuwar sahabban nan abin da yake koya mana kenan kila shine abin da Shehu radiyallahu anhu yake gaya mana a baitin sa Ali Makhariki bi anna safari ma fi hadhun min huzuzil bashar ka dauki safar ta duk yanda kake so sawa'un safar wannan tafiyan da yake ajenan a kasashen duniya ko ko a safar tafiya a cikin matattakan sauran alamoman to kowane irin da ya tafiya ne ba wani rabo daga cikin raban sarrai a cikin duk abin da nake yi shine kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sai mun yi iya kokarin mu mun kusaci wannan wanda yake abu ne mawuyaci zan so Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama kamar yadda nace dama abin kawai ba wani shirya masa nayi ba saboda haka ina fatan Allah ya ba da dama hanyoyin maganin mun faɗi dai wasu daga cikin cututtuka to hanyoyin maganin mu bar shi shi ma ya zama muhadara wata rana mai zaman kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko za mu nemi yanzu Maulana al-Imam ya nade mana zaman kuma kila inda tambaya ɗaya ko biyu za a bude kofa domin tambayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu abinda muka yi daidai Allah ya karba wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sani duk abin da aka yi kokarin kishi ne na addinin Allah subhanahu wa ta'ala kishi ne na al'umman musulmi ya zamu yi mu zama mun kai matsayin kalubalen da yake fuskantar mu dan al'umman musulmi 90% mu ba mu san ma kalubalen da ke fuskantar mu ba ba mu san fajuwar da ke tsakanin mu da duniyar da muke cewa wai duniyar makiyan mu to da mun san fadin bambancin mu a ci gaba inda suka kai a duniya da inda muke kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba ya kawo mu duniya ne Allah ya saka ma Imam al-Ghazali Allah ya kara masa yarda da alkhairi ya fadi a cikin littafin sa Ihya'u Ulumuddin idan wata al'umma ba ta musulmai ba suka fi musulmai a wani nau'in ilimi daga cikin ilmoma to duk musulmai sun saba ma Allah har sai sun fi waɗannan al'umman a cikin wannan ilimin watan fardu kifaya shi kuma fardu kifaya dama haka ka'idar sake idan wata al'umma ta fi al'umman musulmai a wani ilimi daga cikin ilmoma saboda dukkan ilmoma kamar yadda muka ce ilmi masu shiryarwa ne zuwa ga Allah al-ilmu bi ala illahi ne to dukkan al'umma masu laifi ne har sai sun fi wannan al'umma sanin wannan nau'in ilimi to sai mu gane fajuwar da ke tsakanin mu wannan muhadarar mujarrajin muqaddima ce kawai na tabbatar ban ba maudu'in haƙƙin sa ba ban kusa ma da ba maudu'in haƙƙin sa ba illa kawai abin da Larabawa ke ce manafatu masdure watan kawai wani abu ne na fitar da damuwan da ke cikin zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mike mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh مولانا 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 لا شكر على الواجب مولانا اكرمكم الله اكرمكم الله اكرمكم الله اكرمكم الله اكرمكم الله
اكرمكم الله